daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazangon FM a Ghana kuna iya jin shirin nan ta tashar Alpha Radio dake birnin Kumasi haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe 7 na safe a gogon Ghana 8 na safe a Nigeria Kamaru da Chad da Niger sahabo Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri
a bana dai naira miliyan 1,465 da naira 500 ne daga nan jihar Niger
kudin kujerar haji na bana kenan daga jihar ta Niger zamu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba za ku jira rahotanni da suka dauke hankalin jaridu a kasar Ghana daga bisani mu kawo muku nasiha kan zaman lafiya albarkacin wannan wata na azumi da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya
assalamu alaikum masauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya bar birnin Juba zuwa birnin Addis Ababa na kasar Ethiopia kwana daya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na azawa jama'an kasar Sudan ta Kudu din takunkumi bisa zargin su da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a kasar Shugaba Kiir zai buƙaci taimakon kasar Ethiopia ta hana kaddamar da kudirin na Amurka Mai magana da yawan shugaban yace shugaba Kiir zai buƙaci Prime Minister Ethiopia ya amfani da matsayinsa a zaman shugaban kungiyar haɓaka tattalin arzikin yankin da ake cewa IGAD a takaice ya hau kujerar naki akan takunkumin kungiyar ta IGAD dai ta sha daukar dauniyar yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin bangarorin kasar Sudan ta Kudu da nufin farfado da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 ba tare da samun nasara ba kasar Ethiopia kuma tana daga cikin kasashen da ke da wakili na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yau Alhamis sannan idan Allah ya yarda ake sa ran wakilan kwamitin za su jefa ƙuri'a akan kudirin na Amurka a birnin New York Gwamnatin Amurka ta kwakubawa wasu kungiyoyin kasar Iran guda uku da wasu 'yan Iran guda 6 sabbin takunkumi bisa zargin cewa suna keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin Iran din. Kungiyoyin da aka azawa takunkumi kamar yadda sanarwar ma'aikatar kudin Amurka ta gabatar a jiya Laraba sun hada da wata kungiyar 'yan yakin sa kai mai suna Asaru Hezbollah wadda ke goyon bayan gwamnatin kasar. Da gidan yarin Irwin da kuma wani kamfanin waya. A wani jawabi da ya gabatar a ranar 21 ga watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin shugaba Trump tana shirin azawa kasar Iran takunkumi mafi gauni a tarihi, sai fa idan Iran din ta yi na'am da bukatun Amurka na dakatar da shirin kokarin kera makaman nuclear. To amma Iran ta musanta cewa tana kokarin kera makaman na nuclear. Amma shugaban addini na kasar Ayatollah Ali Khamenei ya watsi da kashedin da Amurka ta yi wa kasarsa yana mai fadin cewa Amurka ba za ta yi nasara akan duk wasu take-take da take da su game da kasarsa ba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC jiya Laraba ta zo mata lafa akan iyakar Isra'ila da Gaza A yayin da jama'an Palestina suka ce Masar ta shiga tsakani a kulle yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Isra'ila. Jama'an Isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba, amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a Gaza suka daina harbawa Isra'ila rokoki, ita ma Isra'ilan za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan Palestinawa. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya Ya yi gargadin cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka gani tsakanin bangarorin biyu tun rikicin shekara ta 2014 da aka yi tsakanin kungiyar Hamas da kuma Isra'ila. A yan watannin da suka shige, wakilin na Majalisar Dinkin Duniya ya sha yin kashedin cewa bangarorin biyu suna dab da fadawa cikin rikici. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya yi da na sanin nada session da ya yi a zaman babban lauyan gwamnati ko kuma attorney general domin shi session din bai yi wata ba ya tsama kansa daga binciken alaka da ke akwai tsakanin yakin neman zaben shugaba Trump da kasar Russia sabili da ganawa da ya taba yi da jakadan Russia a nan Amurka. Shugaba Trump ya sha nuna takaicin yadda session din ya tsama kansa daga binciken ya bar shi ba wani wanda zai yi masa biyayya ya kuma kare shi. A saboda wannan takaicin ne aka yi ta yada jita-jitan cewa kila shugaban na Amurka ya kori session daga wannan mukamin ya mai gurbinsa da wani. To amma manya 'yan jam'iyyar Republican sun yi wa shugaban kashedin cewa kada ya kuskure ya kori session, suna tsoron cewa yin hakan na iya zama dalilin tsige shugaba daga kan karagar mulki.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC Jummai Ali ta gabatar. Madalla, gwamnatin jihar Niger Najeriya ta yi wa mahajjata daga jihar Rangome kan kudin aikin hajin bana, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A bana dai, naira miliyan 1,465 da naira 500 ne daga nan jihar Niger, inda aka samu saukin naira 59,500 a kan naira miliyan 1,555 da aka biya a bara. Shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce saukin bai isa ba.
Babu shakka sanarwa da hukumomin al'azai na jihohi suka fitar na kudaden aikin hajjin bana duk da cewa akwai dan sauki bisa na bara, amma har yanzu muna kara kira ga ita hukumar al'azai ta kara dubawa don a kara sassautawa al'azai.
Amma a nashi gefen shugaban kungiyar dalibai musulmi a Najeriya Jamilu Muhammad Jamil ya ce duk da haka dai sun dan ji dadi.
Abin akwai dan kwantar da hankali tunda yanzu abin da aka biya ba raba na gashi an samu ragowa, muna fatan haka ya ci gaba domin marasa shi masu kananan arziki su masu samu su aikin haji nan ba da wahala ba. Amma muna so mai kira duk da yanda yake haka wannan ita ce farashi yanda daidai kudin dala take, muna kira gwamnatin tarayya ta yi wa Allah ta ba da special concession da ke concession rate na dollar yanda za a samu alaza samu ragowa.
Sakataren hukumar Alhazan jihar Niger Shehu Barwa Beji ya bayyana dalilin da yasa aka samu dan saukin.
Kowane state na da bambancin yadda abun ya soka. Ya kai namu ya soko mai girma gwamnati jihar Niger mun zama da shi ya kuma amince ya dauke nauyin biyan kudaden jakuna na bana.
A nan jihar Niger dai hukumar jin dadin Alhazan jihar ta ce ta dauki matakin dakile duk wata ciwaciwar damfarar maniyata, kamar yadda jami'i a hukumar Umar Makun Lafai ya bayyana.
Ba ma'aikacin da aka ba dama ya anshi kudi in ba wannan jami'i na karamar hukuma ba. Duk ma'aikacin ma'aikatan alhazai da ya shiga sharo ba shanu ya ji anshi kudi da alhaji ta kowane fanni, hukumar jin dadin alhazai a shirye take da za ta dukutar da shi ta yi mai hukunci wanda yadda doka ta tanadar.
Jihar Niger dai ta samu daya daga cikin na'urori 7 da hukumar Alhazan Najeriya ta tanada domin gudanar da sabon aikin tantance lafiyar alhazai da gwamnatin Saudi Arabia ta nemi a yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka, inda karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka.
Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasa ba, kafin nan sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta Nazir Ahmed ya yi rera.
Ina da tunani na da hankali. hankali bazan shiga tarko ba haka ko kura ta rame kar na ka wasa wata rinniwa haka dare in ba jama'a tsara ko na ba ta iya mulkiwa haka kashin gwiwar kura kar na ka ba ta iya wawawa haka ku ga yawa mai gammo duniya ba zai iya daukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shiruwa ba haka ga ungula za ta kiso kuma kanta bangare gashi ba haka in duk na cin kurma wurin fata ba zai tar zaki ba haka mana furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya haɗa bari daga tare don ba sharri ba haka ya samu wajiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne dauran can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san mutum ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karmani ce gaba haka dan ba ta shiga rundo ba ta cicciko ta dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan anan kuka akan nake gani bai dacewa haka akwai san dan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka wayace muku wai za ta gidan
Nazir Ahmed ya taya masauraro shakatawa. Masu haro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a cikin shirin nakasa ba kasawa ba, mun samu wani bawan Allah ne wanda tun daga rayuwarsa yana dan kankan yake da wata tawaya a jikinsa, amma kuma wannan bata hana shi cimma manufa ba, domin kuwa ya samu goyen baya tun daga iyaye da ƴan uwa har zuwa matsayin da yake jagoranta wata makarantar addini wacce take da dalibai sama da dubu. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmed Kabara zan gabatar.
Na kasa ba kasawa ba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana?
Kana magana da Talhatu S. Muhammad, wannan S din Sadiu ne manufarta.
Me malam Talha yake?
Ah, ni malamin makaranta ne. Ina karantar da dalibai a makarantun irin na Islamiyya da muke tare da su.
Ai. To malam Talha, ga ka cikin shirin na kasa ba kasa ba? Kana da nakasa ne kai ma?
Eh, tabbas ina da nakasa. Nakasa ta kuma shine rarrafe nake ba na iya tafiya tsaye.
Ai.
Allah ya kunta a kaina. Rarrafe nake.
Eh, to amma akan wani abu yanzu kake tafiya ko a rarrafen kake tafiya?
Ah, a kasan yanzu da yake akwai ci gaba sosai, akwai abubuwa da muke amfani da su na taimakawa.
Eh.
Kamar kuna mashina, kai har mutum muna amfani da su yanzu.
Haka.
To mun danna da mashin, ina da mashin da yake ne amfani da shi yanzu.
To alhamdulillah. To dalibai da kuke koyarwa, yawanci mutanen mu ko kuma in ce Hausa suna ganin cewa nakasashe ba shi da wata mamora kuma ba ma inda zai mori al'umma. To sai gashi kamar daliban su ne yanzu nakasashin shi malamin kuma nakasashe shi yana koyar da su.
Allahu akbar, gaskiya ne. Akwai masu irin wannan tunanin. Gaskiya da yawa cikin al'umma. To amma gaskiya ni dai a yankin da nake da kuma al'ummar nake tare da su, ina ganin sun cire wannan tunanin musamman ni dai a kaina. Dan na ba tsali akan haka gaskiya. To ba ni da wani abun nan na fargaba ko kuma wani kyama ko na abu mai kama da haka. Karatu nake gadan-gadan. Hasali ma tunda ni nake jagorancin makarantar, abokan aiki na lafiyayyu ne masu tafiya da shorinsu, amma dai ni kadai ne jagoran nasu kuma. Na kasance da wannan kaddara daga Allah subhanahu wataala.
Daliban ku sun kai nawa?
Gaskiya za su kai 1000 da wani abu, don muna da bangarori daban-daban.
Eh,
akwai bangaren da ake karatun Islamiyya, jallan ne karatun Islamiyya, mutum yanci masu sauraro su san abin da ake nufi karatun Islamiyya jalla. Sannan kuma muna da bangare na karatun Alkur'ani jalla kawai shi. Sannan kuma an kagama wannan, muna da bangare na yin haddan shi Alkur'ani. Sannan kuma muna da bangarori da dama, don hatta ma cikin makarantar akwai bangare da muka ware na wani lokuta. Lokaci da al'umma suke shigowa, matasa da ƴan mata da ma masu aure suna koyon sana'o'i dai haka na na neman rayuwa ne da kullum.
To da wannan bangaren me suna makarantar ta ku?
Wannan makarantar Madrasatul Nurul Islam Madarawa Kaduna Nigeria.
Haka. To bari mu koma kanka kai kanka a matsayin ka na malamin dalha amma a lokacin da yake dalha ya rayuwarka ta fara.
Alhamdulillah. Ni dai an haife ni a nan anguwan sarkin musulmi nan garin Kaduna. Kuma ni ne yaro na shida a bagurin mahaifina kenan. Amma dakin mahaifiyata ni ne da na hudu. To gaskiya lokacin an haife ni lafiya kalau. Kamar yadda samu labari daga ita mahaifiyatawa. Na kai shekara daya da wani abun da kusan da rage haka na fara tafiya da kafafuna. Wata rana irin fitowar nan ba tare da uwa ta sani ba. Sai na fito kofar gidan mu, kofar gidan namu akwai kwalba ta ake cewa ko kwalba.
Eh kwalba ce eh.
Yawwa, to sai da zo zan yunkura da tsallaka kwalbatin. To sai na fada cikin wannan kwalbatin. Wannan shine dalili ita ce sula ita zama kaddara daga Allah subhanahu wataala na samu kaina. Sun yi bakin abin da za su yi na kokari na neman magani amma dai kaddara Allah ta riga ta kasance.
Eh.
Sai na samu kaina na rasa kafafu. Kuma gaskiya ka san yankin mu na Hausa. Idan yaro ya daga abu na farko da ake fara yi masa a tura shi makarantar allo. To wallahi ni ma haka suka yi mu. Ina dagawa duk da wannan laruwar da ke tare da ni sai suka ce ba zan zo gida ko in tafi gurin karatu. Haka ni ba a tsare ni an ci kan yi karatu ba sai suka ce lallai in tafi makaranta. Sai suka tura ni Zaria. To kuma Allah ya cinike ni a Zaria din akwai ita mahaifiyar mahaifiyata din kakata kenan ta bangaren mahaifiya. Sai na zauna a gurinta. Domin makaranta tana kusa da ita ne. To kaga wannan ya bani daman cewa ban samu wahala na wajen neman abinci da shoran abubuwa.
Irin barace-barace da ake.
Yawwa irin barace-barace da ake. Domin ita kakatawa akwai ɗanta da ke tare da ita shi ke lura da ita. To kusantan kuma ina karkashin ta ne duk abin da zai mata kawai zai mun ne kawai.
Ka samu kula.
Ya fara karatu na yawa na karatu na allo na wani ɗan shekaru. Wata rana akwai babban yayinmu a nan gida Kaduna kenan a anguwan sarkin. Sai iyalin shi ta haihu. To sai aka turo na irin suna din nan. Wanda na zo suna wajen 1980 ne daidai zan iya tunawa. To sai shi ya ce a gaskiya zai nemi yardan iyayenmu ba zan koma Zaria ba zauna tare da shi tunda akwai makarantun al'umma a nan. To shi kenan sai ya nemi yardan kuma sai suka amince. To shi lokacin ya sayi gida a nan anguwan Badarawa. Su suna can anguwan sarki amma shi ya kwasu ilan shahara nan. Anguwan Badarawa domin ya sayi gida a nan anguwan Badarawa. Nan kara ya rot kusa da bus stop na Badarawa din nan.
Sai dai ne sauraro ya nema ni na san gida.
Yau.
Eh, lajin ka.
Ya shi kenan sai na do sai na dawo gurin shi da zama. Kuma ina dawowa Allah ya taimaka a nan bayan gidan nan shi akwai makarantar allo. Makarantar ana ce mata makarantar malam Aikashi. Ita a goma da rayuwar wannan.
Aikashi na taba hira da shi ma.
Yawwa to wannan makarantar nan ne zai sanya ni. Tunda bayan gidan shi ne ba nisa. Sannan na tsawar karatu na allo sannan kuma in muka tashi makarantar allo sai ya sa koma can anguwan sarkin. Wallahi wani kan Allah malam Kabara. Da yadda in kona haka nan ba. In mun tashi karatun allo da safe kafin la'asar mu dawo zai ce in koma anguwan sarki in naje anguwan sarkin sai ya haɗa ni da wani abokin shi yana irin na kaɗin nan na abin nan na injin sai ya haɗa ni na suna yana koya mu
ko wurin siyara mai niƙa ne lokacin
alhamdulillah ogana ne gurin niƙa malam yaro domin abokin yaya na shi
ka san ogan na girma eh ina jin ka
a takaitin na ga maka barar sai da ya sai min injin niƙa ya dora ni akai zan zo in yi karatu na allo in na tashi in je in yi nika in yamma ta yi a sa wani ya ci gaba da aikin dawo wurin karatu na allo ina da mun gidan shekara ɗaya da wani abu haka akan haka sai da yake ka san abokai da kuma irin su jibuno da shauran su ka ba da shawaran waya na kuma shi shiga boko to sai na ba da shawaran cewa ina son shiga makarantar boko sai haka iya yi na ce insha Allah zan yi sai ce mato shikenan a je a sani ko da muka je sai muka yi rashin sa'a a shekarar 1981 sai kasance sun gama daukan dalibai sai aka ce na kuri sai shekara ne zuwa sai a dawo
lokacin shekarar ka nawa
a lokacin gaskiya na girma dan na taje shekara 13 na ganin a lokacin
to fa
ka gane da koran na dawo to sai nake ce mai gashi abin da ya faru sistin zai za a sanci to gaskiya tunda ban samu shiga can bokon ba akwai makarantar islamiya ina so kuma shiga islamiya ce ai za ka hada abu guda nake a zan iya yi sai ce shikenan to mu a lokacin gaskiya duk abin da nake so ne ba ya saba ba zai bani dama zai bani irin shayi sai ce kun ci na islamiya to sai na zo na shiga wannan islamiya da nake majagoranci sai na zo na shiga 1982 ina fata an gane
sai
na zo na shiga islamiya na fara to da shekara ta zagayo dan takaita maka labari sai na je na shiga boko ina zuwa suka ce dama sun yi alƙawari za ka dauke ni na fara karatu dan ne ta tun boko na primary school a nan Badara primary school
Kamsalem
yawa nan kuwa a nan dai karatu na har na gama primary school kuma sai Allah ya kike ni na gama primary school a shekara kuma wannan shekara muka gama kuma wannan islamiyya da nake ciki ita ma
to da haka zan ce mallam Dalha sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah mai kwa mai komai ya kai mu zamu ji yadda abin ya kasance da kai a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leather Scratcher sai kuma shi bakon namu na yau Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to gaida malamai Ridwan Abbas yayi nazarin irin rahotanni da wasu jaridun Ghana suka yi a mako
yau a sharhin jaridun na yau zamu duba jaridar Ghanaian Times da Daily Graphic ne a jaridar Ghanaian Times babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati ta bayar da kudi Ghana seed million 124.5 zuwa ga ma'aikatar ilimi domin biyar wato allowance din wato horaswa na malaman koyarwa da kuma kudin makaranta na manyan makarantun secondary a zango na uku har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne kasar Ghana ta yi rikodar mutuwar guda biyu yayin da take aiki na aiwatar da zama lafiya a shekara ta 2017 sai kuma wannan labarin MTN da aka damar da shirinta na farko na yi wa jama'a ta yi inda ta kudurci samun kudi Ghana seed billion 3.47 in mun duba jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana wannan labarin ne an tsare wato Obinfo kuma ana charging sa ga hinkisan mukaddashiyan babban jami'an zartu wato zantarwa na nepa jaridar ta ce wato babban jami'in cibiyar nan da ake cewa Advanced Body Sculpt Center da kuma aka fi sani da Obinfo Hospital dake Awija Accra Dr. Dominic Oben Ando da wani mai masa aikin share-share Edward Amponsa dukkan su suna a hannun wato ƴan sanda a ainihin wani kotu a gundumar Accra mutanen nan guda biyu dai an kai su kotu ne dangane da mutuwar wata mukaddashiyar babban jami'an zatarwa National Entrepreneurship Innovation Program NEPA Mistasi Ofe Daku da ta rasu a cibiyar a ranar 21 ga watan Mayun shekara ta 2018 har yau dai a jaridan ta Daily Graphic marasa rinjaye a majalisar dokoki sun daga jantuta game da ainihin tsarin rabon wat kudin nan da ake cewa common fund a bayan jaridan ta Daily Graphic wannan labarin ne kasar Ghana za ta bullo da maganin yaki da cutar shan inna jaridar ta ce kasar Ghana so mai daga watan 1 ga watan Yuni shekara ta 2018 za ta billo da maganin nan na yaki da cutar shan inna domin shirinta na wato rigakafi domin taimakawa kokari da duniya ke yi na kawar da cutar farfadaya a duniya gabaki daya a sashin baya na jaridar ta Daily Graphic gwamnati ta bayar da kudi Ghana seed miliyan 200 ga ma'aikatan tsafta jaridar ta ce gwamnati ta bayar da kudi Ghana seed miliyan 200 zuwa ga ma'aikatan tsafta da albarkatun ruwa yadda zai taimaka magance matsalolin tsafta da kasar ke fuskanta Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya.
Zaman lafiya hakika mu a tsarin mu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dace da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zauna da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zauna lafiya kowa na addinin sa ba wanda yake tsangwaman kowa to wayin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kristoci a zauna lafiya mu musulmai a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan tamu ce gaba daya sai ga mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'umman Najeriya gaba daya musamman matasa ayi kokari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine zamu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dace da addu'a Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya
amin ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 3:27 ga kadan daga cikin wasu ra'ayi da kuma bari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum DOA daga Musa Wale, Sankin Gulagun Ringin Jigawar Najeriya. Kuna maganar shekara 19 da tsarin demokradiyya. To amma ina kasa sun jigawa. Sun daga shugaban kasa zuwa kansila har yanzu ban fahimci kowa ba saboda mu wanda Allah ba wanda ya kula da mu saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu albarka su kula da mu a gaba alhamdulillah daga Musa Wale sarkin gidaje sarkin rangin COL sayyidi Abubakar mai martaba a huta lafiya
labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya
Shugaba Salbakin na Sudan ya bar birnin Juba zuwa birnin Addis Ababa na kasar Ethiopia kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na azawa jami'an kasar takunkumi bisa zargin su da sa kafar hungulu ga shirin samun zaman lafiya a kasar. Gwamnatin Amurka kuma ta kakubawa wasu kungiyoyin kasar Iran guda uku da wasu ƴan Iran ɗin guda shida sabbin takunkumi su kuma bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin Iran. Jiya Laraba tarzoma ta lafa akan iyakar Isra'ila da Gaza a yayin da jami'an Falastina suka ce Masar ta shiga tsakani an kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila.
Toma da la ala gaishe ki da haku Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Alin. Kamanan Ahmadin ta Jummai Alin da ta ani gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye da kuma injiniya da ya rika masa annan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.